Bismillahirrahmanirrahim. Lalle godiyata tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode masa, muna neman taimakon sa, muna neman gafaran sa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi. Haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi. Lalle ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Kuma ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan sa ne ko manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Bayan haka muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya tattara mu a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala, masallacin da aka san shi da suna Abdullahi bin Abbas a wannan yanki na gonan ganye. Mun tattaru da ƴan uwa musulmi a wannan yammaci na Juma'a daren Asaba, yanzu mun shiga daren 1 ga watan Al-Muharram. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 a dazu-dazun nan muke cewa da 43, amma cikin ƴan mintocin nan lissafin ya canza ya koma 1444 a kidayen miladiya. Yau muna 29 ga watan 7 shekara ta 2022. Mun tattaro domin tunatarwa da nasiha da wa'azi da faɗakarwa abin da ke da alaƙa da rayuwar aure, kuma hakan ya samo asali ne ta sanadiyan waɗansu ƴaƴa namu da Allah subhanahu wataala ya azurta su da samun ƙaruwa na aure, waɗanda yake ƴaƴa namu ne gabaki ɗaya, amma ta sashin su ɗan uwanmu malaminmu Malam Sufyan, akwai Malama Fatima Haruna, akwai Malama Hafsa, akwai Malama Khadija Al-Qasim, akwai kuma Malama Ruqayya. Waɗannan ƴaƴa namu guda huɗu gabaki ɗayan su insha Allahu ta'ala gobe za a ɗaura musu aure. To akan shirya irin waɗannan wa'azoza da faɗakarwa idan harka ta farin ciki ta faru saboda ɗayan biyu. Abu na farko dai ana neman albarka ya yawaita a cikin bikin waɗansu ƴaƴa, sai a yi ta yawaita alkhairi, to wannan alkhairin kuma zai zama mabuɗi na albarka mai yawa a cikin rayuwar aure. Domin wani lokaci akan yi rayuwar aure amma an riga an ɓata jin daɗin auren tun a wurin hada-hadan auren, gwargwadon iya yadda aka yi ɗa'a ga Allah a lokacin da ake neman aure da lokacin da ake sha'ani, gwargwadon iya yadda aure zai samu albarka da alkhairi mai yawa. Hakanan kuma gwargwadon yadda aka saba ma Allah a lokacin da ake neman aure da lokacin da ake biki, gwargwadon iya yadda aka gurɓata daɗin zamantakewar aure a tsakankanin ma'aurata. To manufa ta farko akan yi shi ne domin neman albarka. Idan aka yawaita aikin alkhairi a biki, to sai kaga albarka yayi yawa a cikin zamantakewar aure. Manufa ta biyu kuma kowane tsuntsu yakan so waye nuna kukan gidansu. A yayin da waɗansu idan harkan biki ya kama su, za a sami lokaci ne a fita bayan gari a je a yi shiga na fitsara da lalata, a je a cakuɗi tsakankanin maza da mata a kecire ni, a tsokali Allah subhanahu wataala a yi fito na fito da dokokin Allah. To a daidai lokacin su kuma mummunai na Allah sukan yi ƙoƙari ne su nuna ma Allah subhanahu wataala cewa mu dai muna nan a matsayinmu na bayi masu miƙa wuya gare ka ya Allah, da haka ba za mu yi abin da za mu fusata Allah ba a magana ko a aiki ballantana a ƙuduri. To sai mutum ka ga yana aure lokacin farin ciki, sai ya gayyato wani wa'azi, sai ya gayyato wata walima, sai kuma a tare da ƴan uwa musulmi a yi tuntuntuni yadda za a yi a bi Allah subhanahu wataala, a kore mishi shirka, a kore mishi bid'a, a kore manya-manyan zunubai, a yi dai tunanin yadda za a samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala. To wannan dai duk yana daga cikin irin manufofin da ke sanya ana shirya irin waɗannan wa'azoza a lokuta na bukunkuna. To muna fatan waɗannan auratayya guda huɗu da sauran auratayyan musulmi Allah ya sanya albarka a cikinsu, Allah ya sanya alkhairi a cikinsu. Alkhairan da muka sani muka roƙo, da wanda ba mu sani mun roƙo ba, Allah ka sada su da shi da sauran gidajen auren musulmi. Sharrora da muka sani muka nemi tsari, da wanda ba mu sani mun nemi tsari ba, Allah ka tsare waɗannan ma'aurata da sauran gidajen auren musulmi gabaki ɗaya. Masu neman auren kuma cikin matasa da mata, to muna fatan Allah ya musu kyakkyawan zaɓi na alkhairi. Kada Allah ya bamu da wayanmu ko dubaranmu wurin zaɓin waɗanda za mu zauna da su a matsayin abokan zama na aure. Sai dai jama'a, kafin mu fara gabatar da fadakarwa akan abin da ya shafi zamantakewa na aure. Zan dan yi amfani da wayansu ɗan takaitattun mintoci in yi mana tsokaci akan yau halin da muke ciki. Abin da nake bincike da halin da nake ciki ba ina nufin halin tsaro na ƙasa ba. A yau ɗin nan da muke magana ranar Juma'a. Kaga a yau muna da lissafin 30 ne ga watan Zulhijja. Dazu kenan muke lissafin 30 ga watan Zulhijja. Amma a yanzu ɗin nan maganar da ake kamar yadda na gabatar a farko cewa ya koma 1 ga watan Al-Muharram. Kenan shekara ɗaya ta ƙare. Jama'a kwanaki fa suna shudewa. Shekaru suna ƙarewa. Ajali da Allah ya ɗiban mu kowane taliki, kowane halitta yana ku kusantowa. Jama'a mu sani cewa wannan shekara da ta gabata ta tattara aikace-aikacen bayi, abubuwan da muka gabatar zuwa ga Allah, ta sadar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Don haka wanda ya yawaita aikin alkhairi a shekaran da ta gabata, to zai riski al'amarinsa a gaban Allah. Wanda kuma ya yawaita sharri, to shi ma fa ba zai samu wani sakamako ba, face abin da ya aikata a wurin Allah subhanahu wata'ala. Amma dai ya kamata a ce kowanne daga cikin mu ya dawo cikin taitayinsa, ya shiga cikin hankalinsa, ya yi nazari mai kyau akan faɗin Allah subhanahu wata'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Ashe ba mu rayar da ku ba rayuwar da yake duk wanda ke sanya wa'azu zai wa'azu. Duk wanda ke sanya hankalta zai hankalta. Duk wanda ke so ya gane gaskiya zai gane gaskiya. Waja'akum an-nadhir, sannan kuma mai gargadi ya zo muku. Mai gargadin nan malaman tafsiri sun yi bayanai da yawa, suka ce shine Al-Qur'ani mai girma. La shakka Al-Qur'ani mai girma ya zo mana, a cikin sa kuma akwai gargadi da tsoratarwa da razanarwa da kira zuwa ga da'a ga Allah da hani akan saban Allah. Waɗansu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake nufi. La shakka shi ma manzon Allah abin da ya kawo shi duniya kenan. Babu wani alkhairi da zai kusantar da mutane zuwa ga Allah da aljannan Allah face sai da manzon Allah ya faɗe shi kafin ya bar duniya. Babu wani sharri da zai nisanta mutane daga Allah ya kusantar da su zuwa ga wuta na Allah subhanahu wata'ala face sai da manzon Allah ya gargadi al'umma akai. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa mai gargadi. Kai waɗansu ma malamai sun ce hurhura shine wannan mai gargadin. Duk iya inda ka kai ga sakewanka, yau ka fara ganin farin gashi ya fara fitowa a jikinka, to ai magana ta kare. Waɗansu malamai suka ce shekara 40 shine mai gargadin. Duk wanda ya kai shekara 40 Allah ya yanke mishi hujja. Waɗansu malamai suka faɗi ƙasa da haka, waɗansu suka faɗi sama da haka. Al-muhim dai babu shakka Qur'ani na cikin mu. Sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cikin mu. Malamai na Allah waɗanda suke haskaka mana hanyar Allah, suke gargaɗa mu, suke fassara mana littafin Allah, suna tafsiri, suna mana sharhin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna mana bayanin hukunce-hukunce na shari'a. Babu shakka malamai suna nan ba su kasa a gwiwa ba. To da wannan sai mu fahimci cewa hujja ta kare mana. Hujja ta yanke, Allah ya tsaida hujja akan mu. Ga shekaru suna ta tafiya. Jiya ana kidaya shekara ta kaza, yau lissafin ya canza, ana kida shekara ta kaza. To mu sani cewa shekara ɗaya daga cikin shekarun da Allah ya ɗiban maka a rayuwanka sun tafi. Da haka yanzu abin tunanin wani irin record ne a wurin Allah akan shekarun da ta gabata. Wani irin record ne aka yi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Alkhairi aka yi ko sharri? Shi yasa Hassan al-Basri a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa yake cewa aisarun nasi hisaban yawmal qiyama, yace mafi saukin hisabi a wurin Allah ranar tashin alkiyama shine mutanen da suke yin makansu hisabi a duniya tun kafin ranar tashin alkiyama. Mutumin da zai keɓa kansa ya ƙididdige aikace-aikacen da ya ma Allah, ka ɗauko tun daga Al-Muharram na bara, ka ga cewa wani irin ci gaba ka samu a addini. Akwai waɗansu ayoyi ne wanda da can baka haddace su ba amma yanzu ka haddace, sai ka ce to na ci gaba kenan. Akwai waɗansu babubbuka ne na ilimi wanda da can baka san su ba amma yanzu zaka iya bagan kirji ka ce alhamdulillah na karanta kitabun nikah a cikin bulugul maram na kuma gane shi da kyau a cikin amdatul ahkam ma na karanta a cikin risala ma na karanta a cikin tauhidi ma na karanta kaza akwai wadansu abubuwan da da ba rabon san su ba amma wannan shekaran da tazo alhamdulillah na zauna karatu a masallaci ko a makaranta na gane wadannan babubuka alhamdulillah na ci gaba a addini ka duba shin wadansu sadakoki ne baka yi ba a baya gare ka ko ga iyayenka ya kaza masa da katun jariya amma a wannan shekaran da ta gabata ka samu ka aiwatar hakanan zaka zauna kai ta auna kanka kana ma kanka hisabi tsakankaninka da Allah babu na uku in ma ka kyautata ka sani in ma baka kyautata ba daga kai sai zuciyarka in ka boye Allah ya san abin da ke boye in ka bayyana shi ma Allah subhanahu wataala ya san abin da ke bayyane dan haka jama'a muna da sauran dama tunda Allah yayi mu yanzu muna numfashi in kai sakaci a shekaran da ta gabata to kada kai ganganci kai sakaci a wannan shekaran yi bakin kokarin ka ga ka kididdige aikace aikacen alkhairi ka rika aiwatar da su ka kididdige sharrora kana nisantansu daya bayan daya har Allah ya taimake ka ka nisance su amma rayuwar da ban tsoro jama'a wallahi duk mutumin da Allah ya kaddara mishi zai shekara 30 to shekara daya ta tafi akwai yiwuwar ma kila kuma wannan shekarar ne ka cika 30 din kenan ba za ka kai ba da za a yi baka kuma wannan ba shi da alaka da lafiyar gangan jiki ko kuma albashi na da yawa ko bai da yawa ko kuma kana da wani abu dai wanda kake ganin wata alfarma ce a duniya duk ba ta anan idan lokacin yayi tawfatu rusulina hum la yufarritun in sakon Allah za su dauki ran mutum ba tare da jinkiri ba to wannan na dan yi amfani da dama ne la'akari da cewa wannan shekara ta kare gashi yanzu mun shiga sabuwa to domin mu jawo hankalinmu akan mu tsururu ta aikin alkhairi cikin abin da ya rige mana na kwanaki Allah madaukar sarki ya mana muwafaka a wannan kaman ana iya cewa kila irin wannan shi wa'azin bai kuma dace da wa'azin aure ba shi wa'azin aure wa'azin nishadi ne da walwala da sakin fuska da annashuwa da dariya shi kuma wannan wa'azi da nayi yanzu shi kuma wa'azi ne wanda yake karye zuciya yake karye gababba yake cusa tsoro a cikin zuciyan bawa to amma dai babu laifi idan aka samu aljam'u bainal khawfi wa raja wala amad idan aka samu alkhawfu bainal khawfi wa raja an dan tsorata to bari kuma din yin nishadi muna fatan inda zamu nishadin nan Allah ya dawo mun mana da nishadin nan daga nan har tashin alkiyama daga nan har shiga aljanna mu gabaki daya to jama'a musulmi an ce ana so ai bayani akan rayuwar aure a cikin addinin musulunci to aure kamar yadda muka sani wato wani irin digire ne da Allah subhanahu wataala ya shar'anta yin sa da manufofi da dama kuma waɗannan manufofin su ne bambancin da ke tsakankanin auren musulmi da auren wanda ba musulmi ba domin in ka lura da kyau za ka ga cewa aure yahudu suna aure kirista ma na aure maguzawa ma na aure dabbobi ma suna aure duk wata dabba da ka sani min kullu shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaru duk wani abin da ka sani a duniya Allah halice shi mace da namiji kai ko iska wannan akwai mace da namiji haduwansu shine ke baka amfani a cikin gangan jikinka to menene zai bambanta auren musulmi da auren kafiri kirista ko ba ma guje ko ba yahudi to akwai wadansu manufofi da addinin musulunci ya tsara a matsayin su ne manufofin aure a shari'ar musulunci manufa ta farko Allah ya shar'anta aure ne domin a sami kosar da sha'awa na gangan jikin dan adam domin Allah subhanahu wataala ya san abin da ya halitta ya san irin ginin halittar da ya yi maza ya san irin ginin halittar da ya yi mata kuma Allah subhanahu wataala ya san ya jarace mu da wata sha'awa da ke cikin zuciyarmu ba sashin maza ba ba sashin mata ba to ta hanyar aure ne kadai addinin musulunci ya yadda a kosar da wannan bukatuwa ta sha'awa da ke tsakankanin mata da maza idan mutum ya yi aure da wannan manufa to aurensa zai samu tagomashin zai ci gaba da samun ladan shi daga nan iya muddin rayuwarsa iya zaman da kai da mata iya abin da Allah subhanahu wataala zai rika rubuta maka na lada me yasa saboda kai aure saboda manufan addinin musulunci ai aure ne a samu kosar da bukatuwar sha'awan dan adam manufa ta biyu shari'ar musulunci ta shar'anta aure domin a sami wanzuwan wato tsatso na dan adam kai da ma kowace irin halitta amma mu muna magana akan mu mutane ne to sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta ai aure domin tsatso na mutun ya dawwama domin daga lokacin da aka yanke aure aka dakatar da yin aure to kenan za a daina samun yaya to idan aka daina samun yaya kuma duniyar za a kai lokacin da za ta tsaya cak to saboda a samu wanzuwa na ƴaƴan zuri'an dan adam sai Allah subhanahu wataala sai ya shar'anta yin aure wanda kuma ta sanadiyan aure ne ake sa ran a samu nagartattun ƴaƴa mutanen kirki ba watsatsu ƴaƴan kan hanya ƴaƴan tasha ƴaƴan da aka bi su wanda ake ce musu ƴan gaba da Fatiha ta sanadiyan aure ne ake samun nagartattun ƴaƴa wanda ake alfahari da su idan kana da da na sunna wanda ka same shi ta hanyar aure sai kaga har alfahari kake yi da shi ai ƴaƴa na biyar ƴaƴa na shida ƴaƴa na bakwai zan ma aurar da Hafsa zan aurar da Ruqayya zan aurar da Maryam zan aurar da Fatima zan aurar da wanci kana alfahari da cewa waɗannan ƴaƴa na ne domin me domin ka same su ne ta nagartacciyar hanya hanyar aure amma ƴaƴan da ba a same su ta wannan hanyar ba fa sai kaga ma ana kokoyewa har sai kaga waɗansu ma suna kashe waɗannan ƴaƴan saboda ba an same su ne ta nagartacciyar hanya ba cikin manufofin addinin musulunci na shar'anta aure shine domin a kiyaye nasaba ta dan adam wannan nasaban tana da muhimmanci matuƙa yayin da kasancewa wani baba na ne wani kanin baba na ne wance yan mahaifiyata ce to wannan zai bada dama a kiyaye zumunci a kuma kiyaye taimakekeniya tsakankanin mazumunta amma yayin da ƴaƴa suka zama kawai ƴaƴan kan titi duk matan da ka gani ka barbare ta in ta haifi ƴaƴa ƴaƴan wane ne ba ma san ko dan wane ne ba saboda wancan ma ya bita wancan ma ya bita wancan ma ya bita to dan wane ne ba a sani ba to kaga za a tozarta wato ainin zura'a na dan adam za a tozarta shi yara za su yi ta tozarta to sannan kuma daga bisani ba za a san zumunci ba ballanta na ake yaya zumunci ba za a samu tausayi da rahama da ke tsakankanin da taimakekeniya da ke tsakankanin mazumunta ba ballanta na a riƙa wato ainihin taimakekeniya yasu mazumunta sannan cikin hikimomin shar'anta aure domin a tsare kawuna a tsare farjoji a tsare tsareci daga fada zuwa ga zina yayin da mutum ya zama ba shi da aure to kaga yana iya zuwa ya fada mu zina kamar yadda zaka ga irin wannan a cikin tadan addinin Kirista mutum yakan kai girman da wai ya wuce aure to in ya wuce auren nan kuma ga gari zancen ta dan adam da Allah ya halitta ya zai yi ko dai ya koma bin maza ko kuma ya koma zina da matan da suke zuwa cocin shi yin ibada to domin Allah ya tsare wato ya samu mana da dacca ku da tsarki da tsafta a cikin zamantakewa sai shar'anta mana yin aure cikin hikimomin shar'anta yin aure domin Allah subhanahu wataala ya san ya gina halittar mace gini mai rauni to tana da buƙatuwan gini mai ƙarfi da zai dauki nauyin rayuwarta yayin da aka bar mace ta ciyar da kanta ta shayar da kanta ta tufatar da kanta ta biya ma kanta kuɗin makaranta abubuwa na more rayuwa duk ita za ta yi makanta to an bude babbar kofa wacce take jinsin ƴa mace za ta fada cikin bala'i da tashin hankali sai kuma ta gurɓata al'umma da yawa to domin Allah ya kiyaye wannan rauni nata sai aka samun mata da wani mai ƙarfi ita tana zaune a gida ta miƙe kafa shi kuma wannan ainihin hanshakin zai fita waje ya je ya nemo abinci ya kawo mata ta dafa ta ci da ita da ƴaƴanta masu rauni amma ba ita ce aka shar'anta ta je ta nemo abin da za ta tsaya da rayuwarta ba cikin hikimomin aure domin a sami natsuwa da ɗebekewa tsakankanin ma'aurata yayin da ka fita ka je kai fafutuka a waje domin samu abin da za ka tsaya da rayuwarka to idan ka dawo gida kana da buƙatuwan ka ga wata ƴa mace a gidan tana kai tana komowa wacce ita ce za ta sa maka ruwan wanka ita ce za ta dafa maka abincin da za ka ci duk da kasancewa akwai waɗansu zantuttuka da za ka ji ana cewa wai ba dole ne mace ta mamijinta hidima ba, ba dole ne ta mishi girki ba, wai abin da ya zama wajibi akan shi shine ya je ya nemo ya dafa ya bata. Wannan magana ba ta da asali a shari'a, ba ta da asali a shari'a. Idan aka ce ya je ya nemo ya dafa ya bata, to ya fita tun safe, kila jami'a yake karantarwa bai dawo ba sai karfe 6 na yamma, to da haka kaga za ta ta zama kenan tun samu ba ci ba sha, sai lokacin da ya dawo sannan ya cire riga in magariba tayi ma ya je masallaci ya dawo sannan ya dafa mata, kaga ba za a ci abincin ba kenan sai karfe 10 na dare. Kaga wannan bai kama da abin da shari'a take nuni akai ba. Abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana na Fatima, har hannunta na bororo saboda aikin gida. Sayyidina Ali kai ka nemo kenan na Fatima ke zaki sarrafa. A cikin hadisi wanda Bukhari ya kawo, tace ya manzon Allah muna son a bamu ne mana hidima saboda hannuna yana bororo. Duk wanda kaji an ce hannun shi na bororo, yana daka kenan, yana wanki, yana guga, yana kaza, yana kaza, yana kaza. Wacce take ci a kwance kawai, ana ce hannun ta ya bororo ba. Kuma ba a ce Sayyidina Ali hannun shi ya bororo ba. Sai dai shi abinda aka zo a cikin nasi, Sayyidina Ali bashi ya mishi yawa. To kaga bashin ciyar da gida, ita kuma hannunta ya bororo, bororon aikin gida. Sai sha Ash-Shaykh Al-Albani ya tattauna wannan matsala a cikin littafin sa, wannan littafin menene sunan shi, wannan na aure, Adabu Zafa, kware da gaskiya tattauna wannan matsalan a ciki, cewa haƙƙin mata ne ta hidima ga mijinta. To wannan yana daga cikin abin da muka sani a shari'a. To idan miji ya dawo, matan nan ita za ta yi masa hidima, ta share mishi daki, ta gyara mishi gado, ta dafa mishi abinci, ta girka mishi ruwan wanka. To kaga wannan rayuwa za ta yi daki kenan. To irin wannan ɗaya bake wa, idan mace tana da damuwa, mijinta ya zauna ya lallashe ta, ya bata magana, ya kwantar mata da hankali, har sai ya ga ya shimfiɗe ta, ya tabbatar da ta yi bacci. Shi ma in ya samu ya so ya bacci a wannan lokacin. Wannan yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci na shar'anta aure. Cikin hikimomin shari'ar musulunci na shar'anta aure shine a kiyaye society daga fadawa cikin kazanta da najasa da guba irin na zinace-zinace da luwaɗi da irin waɗannan fitintun da suke fada mu al'umma. Sannan kuma ana son al'umma ta tafi akan tsari. Wane ya je nemi wanci, surukuta ya shiga tsakankaninsu, sai kaga suna daga mu junansu kafa, suna hakuri da junansu. Mutanen Zariya da mutanen Sokoto akwai surukuta tsakankaninsu, sai kaga taimakekeniya ta shiga tsakankaninsu, daga kafa ya shiga tsakankaninsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake wa sahabbai wasiya da cin garin Misra, yayi musu wata wasiya yake cewa amma ku rausasa musu, saboda kar ku manta akwai surukuta tsakankaninmu da su. Saboda daga can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu mariyatul qibtiyya. Kibtawa ba su ne mutanen Misra ba, manzon Allah ce to a sauƙaƙa musu, kar a takura su da yawa saboda irin surukutan da ke tsakankanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen Misra. To kaga ana son al'umma ta tafi akan tsari, ana son al'umma ta ginu akan mutuntaka, a kore mata kazanta, a kore mata rashin tsafta, a kore mata rashin tsarki wanda ke faruwa a cikin society din da yake musulunci bai shiga ba. Cikin hikimomin musulunci na tsara shar'anta aure shine a yawaita lada, kuma addinin bawa ya shika kamar yadda zamu ji a cikin nassin da zai zo nan gaba, sannan kuma a dace da yardan Allah subhanahu wataala. Domin zamu kawo cikin falalolin aure yadda zamu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Tabarani ya ruwaito, Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin sahiha, yake cewa idza tazawwaja al-'abdu istakmala nisfa dini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Idan bawa yayi aure, to ya cika rabin addini, dan haka ya ji tsoron Allah a cikin rabin da ya rage masa. Amma yana da kyau mu fahimci cewa ba zai yiwu a ce ka cika rabin addini ba har sai ka kosar da waɗannan buƙatuwa ko kuma waɗannan manufofi na shari'ar musulunci. A ce kayi aure ne domin ka kare kanka daga zina, domin ka yawaita al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama masu faɗin la ilaha illallah, masu karatun hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna aiki da shi, masu tsayi da sunna, masu da'awa zuwa ga Allah. To kaga idan kai aure da wannan manufan, kai aure da niyyar ka yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma, kai aure da niyyar wato ainihin ka yawaita nasaba ta musulunci to kaga wannan shine zai sanya auren ka ya zama kullun Allah na rubuta maka ladan saboda ninya ka take kyautata shi kuma Allah subhanahu wataala zai rubuta maka ladan mai yawa akan haka to shine manzon Allah yake cewa idan bawa yayi aure to hakika ya cika rabin addini sai dai ya ji tsoron Allah a sauran rabin to ka cika rabin addini amma ba zai zama cikin sauki haka nan fa inda kake tsammani ba domin a cikin hadisi manzon Allah ce ala inna salatullahi ghaliya ko sai cewa hajar Allah tana da tsada ala inna salatullahi aljanna hajar Allah ita ce gidan aljanna da haka gidan aljanna ana samun ta cikin sauki ga wanda Allah ya sauke ma shine wanda ya samu kyakkyawan niyya yayin da zai auren sa sannan kuma ya tsaye da haƙoƙan da Allah subhanahu wataala ya dora masa a cikin zamantakewan gidan aure akwai haƙoƙan da Allah ya dora ma namiji dangane da matarsa akwai haƙoƙan da Allah ya dora ma mace dangane da mijinta to idan an tsaye da waɗannan haƙoƙa kuma ga kyakkyawan niyya to sai kasance auren ka ya bayi zuwa ga ka cika rabin addini sai dai kuma ka ji tsoron Allah a sauran rabin da ya rige maka kenan abin da ke da alaka da mu'amala da mukabtaka abin da yake da alaka da qiyamul laylin ka da nafilfilin ka da waye to ka ji tsoron Allah anan haka samu ka cika sauran makin da zai kai ka gidan aljanna wato ma'ana idan ana neman maki 80 ne a shiga aljanna to yayin da kai aure ka samu maki 40 ka samu maki 40 da haka abin da ya rage maka menene maki 40 ne to in ko ka kasa cika maki 40 din nan da sallolin farillan ka da qiyamul laylin ka da zumuncin ka da kyautan ka da sadakan ka da sakin fuskan ka ga mutane da kyakkyawan zaton ka ga mutane da irin taimako da kake ma al'umma da irin da'awa da kake yi zuwa ga tafarkin Allah da dukiyan ka da rayuwan ka da ilimin ka ka kasa cika 40 din nan ka aika tabbas mutun ya lalace نسأل الله السلامة والعافية. تو وانا هنا دك تكين حديثا دسكينوني أكم فللن أولي. شنو حديثا دسكينوني أكم فللن أولي؟ أقوى حديثي وان الإمام حاكم يرويته من زم الله صلى الله عليه وسلم هنا شوا أبو بوا غدا أكو. سنة دك تكين سن نصر باوا الدنيا جبجيرة. أبو بوا غدا أكو. دو وان دي سايمس الدنيا من السعادة. هنا دك تكين سعادة سن نصر. mutun ya ci nasara a duniya wanda kuma a hankalce cin nasara a duniya da natsuwa da kwanciyar hankali da walwala shine mabudin cin nasara kuma a gidan lahira Allah ka datar da mu sai manzon Allah ce abu na farko almar'atu saliha matan kirki in Allah ya azurta ka da matan kirki shikenan ka huta to tambayan wace ce as-saliha din wace ce matan kirki matan da in ta zo gai da mijinta sai ta zube har ƙasa ta zuƙa mishi ita ce matan kirki ba ita ce matan kirki ba a takaice kuma a dunkule ita ce matan da nassi ke iya juyata idan ta hau sai aka ce nassi ya ce ki sako sai ta sako in ta zauna sai aka ce nassi ya ce ki miƙe sai ta miƙe in ta ce wallahi ba zan yi kaza ba ka isa maka kaza ba in yace wance ki ji tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ta sace su sai ta sace sai ta yi abin da ba ta yi niyya ba wato matan da nassi ke iya tankwarata nassin Qur'ani ko sunna ko aikin magabata duk inda ta kai ga turjewanta in aka kawo mata Qur'ani to za ta dawo da baya duk yadda aka kawo mata sunna za ta sallama duk yadda aka kawo mata aikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ul tabi'in to za ta miƙa wuya to irin wannan ita ce mata as-saliha kenan kaga yana da buƙatuwan mata a gina su yadda za su zama salihan bayin Allah wato ba ilimi ne kadai ba ilimi ne mai haɗe da aiki shi yasa al-Imam al-Barbahari a cikin sharh as-sunna da yake magana akan wasu wane ne gogaggun ahlus sunna sai ya ce ahlus sunna ba fa su ne wanda suke da tarin littafai da yawa ba ya ce sunna ita ce me ne kai aiki da shi cin abin da ka sani to da haka a gina tarbiyyar ya mace akan cewa ta rika aiki da abin da ta sani na Qur'ani da sunna wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da ake muku azi da shi na Qur'ani da sunna a cikin ɗakunan ku da haka yanzu babu wata mace face akwai Qur'ani da sunna a ɗakinta da haka ƴan uwana mata ku yi kokari ku zama salihan bayi salihan bayin nan bai taƙaita kadai akan sanya hijabi har ƙasa ba
ko sanya niqabi bai takaita kadai anan ba yana daga cikin alama amma Allah bai takaita anan ba akwai babin mu'amala wanda yake yana daga cikin kofofi mafi fadi wanda yana iya kai mutum wuta kuma yana iya kai shi aljanna al-imamu ahmad ya rawaito hadisi cewa akwai wata baiwan Allah da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama me ne zaka ce akan ta aka fadi akwai yawan sallah na dare qiyamul layl akwai yawan azumin nafila akwai yawan sadaqa an fadi wadannan guda uku a cikin hadisin aka ce wa kaza aikace aikacin alkhairin tana da yawa amma tana da matsala daya matsala kwara daya ka duba alkhairan ta suna da yawa sadaqa sallah qiyamul layl azumin nafil bil wa kaza wa kaza da kaza da kaza har kai ta mu annabi lissafi sai dai matsalan ta tu'jiji na tu'jiji ran hajjal sani tana cutar da makwabtanta da harshe ba laifi guda ɗaya kenan ba annabi ya ce la khaira fiha hiya fin nar ba ta da alkhairi wannan yar wuta ce ina sallah ina azumin ina sadaqa ina kaza da kaza inda take yin ibada wannan ya takaita ne tsakankaninta da Allah amma tana cutar da makwabta ba fasata take yi ba ba dukan mutane take yi ba ita abinda ta goge shine ta kware gurin iya habaici gurin iya zagi gurin iya fakar magana gurin iya giba manzon Allah ce ba ta da alkhairi wuta zata to kaga al'amarin yana da bukatuwan ƴaƴa mata kamar yadda ke mu ma ƴaƴa maza muna da bukatuwan gaskiya mu goge a gurin mu'amala ya zama muna da kyawawan dabi'u nagartattun mu'amaloli wanda ya mu'amala da kai yau ya fatan ya kare gobe ya fatan ku zauna shekara daya ya burin kai to ina ma da zan zauna da wani muddin rayuwana saboda irin kyawawan dabi'u da nagartattun tadodi da ya gani daga gare ka amma ce da wanda ka zauna da shi ka cucuwa ne ka saki wani kai mu wani kazafi ka ci dukiyan wani to irin wannan yana jawo mu mutum fallasa ranar tashin alkiyama mutum zai je da sallah cikakkiya azumi cikakke haji cikakke sadaka ga yin duka komai ya cika to amma matsalan kamar yadda manzon Allah ya ce sai aje ya zagi wani yayi mu wani kazafi ya zubar da jinin wani yayi kaza ga wani hakanan za a yi ta yanyana aikace aikacen alkhairin shi ana ba mutumin da yema mutanen da yema rashin gaskiya daga ran har alkhairin shi sa kare daga nan ibo zanban mutane a auta ya mishi daga nan a wurga shi mutan wannan babin mu'amala kenan na dan saki wancan maganar saboda muhimmancin da babin mu'amala take da shi a zamantakewa sai wani ya ga kawai cewa yanzu idan ya bar gemun nan yace mu ne ɗan sunna sak shikenan kawai ya gama da addini bayan kuma tsakankanin shi da iyayen shi akwai abadan Allah wadai matan tsakankaninta da mijinta akwai ababen Allah wadai mijin tsakankanin shi da matarsa akwai ababen Allah wadai makwabtaka ta gurbace taimakekeniya ta gurbace irin zumunci da ake yi duk ya gurbace amma mutum kuma yana nan yana ganin kamar su ne ɗan sunna saka bayan kuma ababen mu'amala zero in mahaifinsa ya ce zo kai min kaza babu wallahi na gaya maka yau muna da muhabara kun fahimta shi yana ganin yanzu wannan muhadaran hujja ce ya saba wa mahaifin shi kuma cikin kaushi to Allah ka shirya da mu to manzon Allah ya ce daga cikin sa'ada shine mutum ya samu macen kirki wanda yake taraha fa tu'jibuka kaji daga cikin sifofinta kashin kaso ne manzon Allah ya dan fara bayani akan sifanta shine wacce yake kana kallanta kawai sai ka ji farin ciki ya cika zuciyarka Allahu akbar irin wannan bayan Allah alkhairin Allah je gare ta in ka dube ta sai ka ji zuciyanka ya nutsu kana munna ka Allah yayi mun baiwa kaga da a ce ba wancan na aura ba da a ce ba Hamsa na aura ba da a ce ba Fatima bace da a ce ba Khadija bace da a ce ba Ruqayya bace ka ai ban san inda zan kwashi ba amma nagode ma Allah da ya sanya matata ita ce wanci to wannan cikin sifan almar'atu salihah kenan manzo Allah ce abu na biyu da in ka same shi ka samu as-sa'ada shine addaba ta kunu wati'a Allah azurta ka da abin hawa na gartacce wanda kana zuwa kana da tabbacin kawai ki zaka yi ba irin abin hawan nan da duk safin duniya sai an tura baka da aminci in ka kama hanya daga nan zaka tafi Kaduna to zaka tsaya maka kwanan tsintsiya ko ba za ta tsaya ba baka da aminci kaga wannan abin hawa ai ba dadi akwai wani bawon Allah da muka san shi da babur gaswa duk inda yake sai an tura kaga wannan ya sa hankalin mutum ya kwanta kana cikin tafiya yamma ta yi kaga babur ta tsaya ai hankalinka ya tashi musamman irin wannan zamani to shi yasa in zaka nemi abin hawa ko roko zaka yi ka roki Allah ya baka abin hawa ne gartacce wanda kana da tabbacin kawai ki daya ne ko babur ne ko mota ce ko kuma keke ba a ce keken da yake kullun kana cikin tafiya kasha na zubewa to kaga wannan abu na biyu kenan ko doki ko jaki a ce wani doki shu'umin doki duk in kawo sai baka kai sai maka kai kaga wannan ba abin ba abin abin nan bane to abu na uku shine addar takunu wasi'an Allah ya baka gida mai yalwa gidan da yake da kai da iyalin ka za ku ci kashe sosai yanda za ku yi wasa ku yi wasa yanda za ku yi gudu ku yi tsere yanda za ku yi dan abubuwa na motsa jiki ku yi in Allah ya ba ku yara su saki jiki a gida su yi wasa har malamai education suna cewa gurgurdan inda yaro yake rayuwa yalwan shi gurgurdan abin da ke yalwata kwakwalwansa haka malaman tarbiyya suke cewa da haka idan yaro ya rayuwa a guri ne kunci shine sai kaga yaro tunanin shi ya zama kuntatacci duk abin da za a kawo baya kallon shi da fadi sai ya rika kallon shi kawai irin kallon da kifin rijiya abin da ake sha kifin rijiya to wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan mun kawo shi ne a cikin falalan aure wato in ka tashi zaka yi aure to ka duba ka tace ka tankade ka rereye ka dubo ina malama salaha ba salaha na suna ba salaha na aiki ila an fahimce ni da kyau to cikin na society suke nuni akan falalan aure shine kissan waɗannan mutane uku wanda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tambaya ya manzon Allah ke gabatar da ibada aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah daga yakan yi bacci daga daddare sannan ya tashi ya sallah sannan yakan yi azumi wata rana kuma ya sha ruwa sannan yana auren mata yi ɗaya daga cikin su yace to ni ba na ƙara shan ruwa da rana azumi zan ta yi ɗayan yace ba na ƙara bacci da daddare qiyamul layli zan ta yi ɗayan yace ba ni ba auren mata zan shagaltu da hidima ga addini da da'awa da taimakon addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo aka bashi labari abin da yace musu nafi ku tsoron Allah nafi ku kiyaye Allah amma duk da tsoro na ga Allah nakan yi bacci ne sannan in tashi in qiyamul layli nakan yi azumi wata rana kuma nakan sha ruwa sannan kuma ina auren mata yi famar raghiba an sunnati fa laysa minni ba wanda bai san wannan hadisin ba to kaji kissan shi yace famar raghiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yaji ba shi da bukatun sunnata to ba shi tare da ni to kenan mu da muke da bukatun sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama na daga auratayya na daga mi bacci sannan mu tashi mi qiyamul layli mi azumi wata rana mu sha ruwa da rana to wannan ya sanya muna kyakkyawan zaton muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama Allah ka datar da mu wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ko cincirin da matasa ina matasa anan da kunan ina gani manzon Allah ce ya ko cincirin da matasa mani safa alaikum ba haka kare duk wanda Allah ya sa samu ba ya samu damar da zai aure yana da ƙarfi a cikin gangan jikinsa ba rabu bane kun fahimci abin da yake ne sannan kuma Allah ya hore masa yana da sadaki yana da inda zai zauna manzon Allah ce to lalle lalle ya gaggauta yin aure saboda wannan shi zai fi bashi dama ya rantsa idanunsa kuma shi zai fi bashi dama ya tsare tsarecin shi ba zai je fada zuwa ga sana ba yayin da mutum bai aure ba kullun idan shi a mata ne kullun idan shi a mata ana nima ina ruwan abin nan shi kullun in yaga wata ta wuce wancan fa a ce ai gidan wani take to da Allah za a kai ni a ce an sa mata rana hash to bari nan a to wancan fa a ce ita ai ita wancan matan aure ne shikenan dai idan shi a mata amma yayin da Allah ya azurta ka kare ka kai auren ai an wuce wurin kuma idan ka ga mata sai ka rantsa idanunka kana bin abinda addinin musulunci ya tsara maka to cikin abubuwan da ya kamata mu kawo shine mafificin ko kuma mafificin ya mace da idan ka tashi aure ita ya kamata ka sa kula sosai a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya gaya mana kamar yadda muka wuce a baya can matan da idan ka ganta za ta burge ka idan ka ganta za ta burge ka kenan wannan yana alamta cewa ba a auren tilas kuma ba a auren wanda ba a sani ba tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancin cewa wanda in ka ganta za ta burge ka har a cikin hadisin Jabir Jabir yana neman aure manzon Allah ce ka ga wanda kake so ka aura yace ban ganta ba annabi ce ka je ka nima ka dan ka ganta har annabi ya bada lasisi idan kana da daman da zaka ga wata yar gaba a cikin jikinta na kusa kusa wanda zai ja hankalinka akan aurenta to kana iya kallon hannayenta nan ko dan sangarnin hannunta nan ko ka dan ga ishara ban ta kila ko da ba da sanin ta ba ko ka dan lade tayi warakiya ta ruko ta kawarta bata san kana laba ba kila kun fahimta duk shari'a ta bada daman wannan wai ana san ne ka dan ga wani abin da yake in ka je ka kwanta kai ta san ka ai ko alhamdulillah in dai ko zan dace da kaza ai kaga komai ya ji kila kun gane jama'a addinin musulunci nan da nan sai a samu sai a je ai auren yawa in taqa an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahi fa liyaf'al haka annabi ya ce in zai iya dan ganin wani abu na kusa duk da kasance akwai dan su malamai da suka zurfafa har suka wuce wuri Allah gafarta musu al-Imam Ibn Hazm suka ce to kana ma iya ganin ta kenan daga ita sai fat Allah ya kyauta kaga addinin musulunci cikin manufofin shari'ar musulunci ba zai taba goyen bayan irin wannan ra'ayin ba wane ne zai gama ce daga ita sai fat ya sha ina wani annabi anan to ina mala'ika wai a ce in ka ganta kana iya ganin ta kan kaga wannan bai dace da shari'a ba yawa dan dai gaba ba dai na kusa irin wanda aka ce din nan ta rufe idan ta zo sallah irin hannayenta irin kanta irin waye haka dai in ka dan gani shikenan kuma ba a ce kullun ka ce to wallahi ni ba kullun fa sai na gani ba ke kullun fa na zo taki fa sai na gani a'a in ka gani so din shikenan daga nan ta zuwa da hijabin ta kasa to manzon Allah ce in ka ganta ta burge ka to kenan a ba kowa dama fankihu ma qabalakum minan nisa kowanne namiji a bashi dama ya je auro wacce take burge shi wani shi yana son ne ya gama ce me yanayin iri kaza a ce ita tana da gashi to shi kan so wannan gashin kila kun fahimta haka wani yake wani kan so ya gama ce me faran-faran ita ma mace haka take so ta ga wani namiji duk da yake su mata sun fi son su ga to Allah ya ta wala yawa sun fi son su ga me kumban susa ko wanda ya zo da mota tana nishi sannan kuma rigan jikin shi zai sai rigan talakawa goma to irin wannan ko mata kuka fi so to ko ma ku ne misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan zabin zamu ji shi a gaban nan kada insha Allah ta'ala sannan cikin sifofin wannan mata idan yayi mata umarni ta yi mishi da'a idan yayi mata umarni ta yi mishi da'a duk abin da mijinki ya umurce ki ya zama ba za ki saba matukan dai ba saban Allah bane in kuma saban Allah ne fa ta hanya mai kyau za a bi a warware matsala wani kaga inda irin yadda nake kaunan ka ina son ka a cikin raina babu abinda zaka ce in maka ban maka ba kaga in kayan ɗakin nan nawa da kujerun ɗakin nan da kaza da kaza da kaza da kaza ka ce in fitar da su zan fitar da su saboda in faranta maka rai kaga in ka ce yau in irin wannan abubuwan amma wani kaga ka ce in yi kaza kuma kazan nan kai ma ka manta ni ai mun ji malam wani ya karanta cewa baya halasta akwai hadisi da yazo yace bai halasta ba kamar ma kai ka taba gaya min hadisin nan kina iya kin fada kage kice kamar malam kai ka taba gaya min hadisin nan fa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ai kaza a ni ba ni na gaya miki ba kice ka tabbas kai ka gaya min kai tabbas kai ka gaya min to kaga sai ya koma kare kanshi ba shi ya gaya miki hadisi ba dan kar a ce ya saba hadisi da ganga irin waɗannan hanyoyi dai masu kyau masu sauki wanda za a warware matsala sannan ba za ta saba mishi ba a karan kanta ko a cikin dukiyanta in yace mata wance tashi daga ranar ki koma inuwa ba za ta ce baka isa ba wance ki zo ina jiran ki a daki ki mun tausa ba za ta ce kai ka fa fitina ba za ta saba mishi ba sannan ta zama tana da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka kawo a farko a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya kulluha mata duniyan nan gabaki ɗayan ta kelekele ne duk abin da ka ganshi a duniya kelekele ne sai dai wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah mafi al-khairin kelekelen duniya ita ce macen kirki salihancin da muka yi magana a baya. To kaga cikin irin sifofin da in ka tashi aure zaka nima kenan mace saliha. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul wadud alwalud, in kun tashi zaku yi aure ku sami alwadud. Ina ma'anar alwadud? Wacce ta iya nuna soyayya. To kenan iyaye aiki ya ganku, sai kun koya ma ƴaƴanku yadda ake soyayya. Galibi iyayenmu kawai sukan wanko ƴa ne su baka, soyayyan ma ana kunyan a nuna musu yadda ake yi. Kuma wallahi nan ba shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam bane. Saboda soyayya ai ba wahayinta ake yi daga sama ba, koya ake yi. Kun ga soyayya kamar yadda zamu yi magana a cikin ƙarshe, iya magana na daga cikin abin da ke gadar da soyayya. Kai ko ya mu ya mu maza, wani baka taba ganin shi ba, baka taba jin shi ba, rana ɗaya in ka ji shi ya iya sarrafa harshe, kawai sai ka ji kana kaunin shi. Iya magana na daga cikin sirrin soyayya. A koya ma ya iya magana da azanci. Har irin karin maganan nan ƴaƴayenmu ya kasance sun iya, saboda akwai ranan shi. Yana daga cikin sirrin da ke gadar da soyayya. A koya mata yadda ake kwalliya. Kwalliyan fita waje daban, kwalliyan zama daga ke sai miji a ɗaki daban. Wane mutum malam, idan ka ga wata a ɗaki sai ka fara tunanin wai akwai nasin da ya nuna horon in sukan sako duniya. Ka gane kai ka san abin da ka gani. Irin wannan sai an koya ma yarinya. Sabanin tunanin da idan mace ta kai irin wannan abin din sai a dauka karuwa, ga ta nan karuwanci kawai take ji. Eh, a daki daga ke sai miji ke karuwancin ki. Sai an koya mata cikin abin da ke gadar da soyayyan nan kwarewa gurin iya girki. Mace kasance in te girki mijinta ya ci baya ƙara marmarin wani abinci a waje. In kuma yana jin yunwa ya tuna da girkin ta baya ƙara marmarin ya ci abinci a waje, kar ya zo ya rasa cin nata. Duk yana daga cikin abin da ke gadar da abin nan soyayya. To duk irin waɗannan kaga sai an koya ma mace kenan, tunda manzon Allah ce alwaduda, wacce ta iya nuna soyayya za ku cika shi sosai. Dubi yadda Nana Aisha suke guntsarwa a bakin ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta guntsa ta zuba mishi, ya guntsa ya zuba mata, cika shewa kenan. Yadda suke tsere, kar ka zama wani duhu kawai ka shigo gida duku-duku. To sai mene, an jima na asirin ka zai tonu ko ko mara, an jima na asirin shi zai tonu. Saki jiki kawai ku cika shewa da matanka, ko ta bata makare kawai ka dan share dai a dan yi kushin zuwa an jima a share. Ai wasa, ai dariya, ai na janje ni gidan gauro, ai goyo-goyo. A'a, jima kila kun fahimta. Eh, an hada zuwa bukai inda ya fi karfin su ba. Kila an fahimta jama'a. To manzon Allah ce alwadud alwalud, alwadud alwalud. Sannan masu yawan haihuwa, waɗanda za su haihu manzon Allah ya alfahari da yawan ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wasallam. A cikin wani hadisi manzon Allah ce halla dikran tula'ibuha wa tula'ibuk, idan ka tashi aure musamman in kai saurayi ne, ka aure budurwa, kai wasa da ita, ce wasa da kai, ka san cikin falalan budurwa ita duk yadda ka dora ta haka za ta tafi. Amma babu laifi shi ma auren bazawara, domin shi ma nasu ya zo a cikin Sahih Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya bude babin auren budurwai, sai waɗansu zaurawa da ke gefe suka ce kaji kaji. To in aka ce za a ci auren budurwan, to ai wallahi su ma zauran suna da nasu ranar. Ana gama wannan babin sai gashi babin auren zaurawa suka ce yanzu muka ji karatu. To kuma ko a cikin gidan aljanna ai an ce za a ba mu sayyibatun abkara, wanda Allah su yayi zubin su zubin zaurawa ne, ba wai ta zauna da wani namiji bane, kawai ginin ta ne Allah ya kera ta kera bazawara a cikin gidan aljanna. Saboda wai ba a san ran dan adam ya nemi wani abu ya rasa. Ka san dan adam yana iya tsanka ina ma da mu samu bazawara, to akwai ta. to akwai kuma nau'o'in budurwa a cikin gidan aljanna Allah ka ba mu cikin falalanka idan mutun ya tashi zai aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wadansu abubuwa guda biyu kowa ya kula da su ko jinsin mace ko jinsin namiji abu na farko addini abu na biyu dabi'a jama'a ku tsaya ku kalli wannan mas'ala da kyau ba addini kadai manzon Allah ya ce ba idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wanda kuka gamsu da addininsa da dabi'arsa kana iya samun wata mata in ka ganta da hijabinta har kasa da niqabi kawai sai dai ka ce udkhuli jannati in dai anan ake hisabi kawai sai dai ka ce udkhuli jannati amma tana da bakar hasada a cikin zuciyarta hasadan hadda mahaifiyanka sai ta rika hasada yau in ta ga ka kyauta ta mahaifiyarka sai ta kwana tana hushi da kai wannan matan aure ce ba matan aure bace ka kyale ta in hijabinta yana jin kasa kamu bakwai wallahi ka kyale ta akwai wata matan a addini in dai karatun alqur'ani ne alarmiya ce kai ba ma alarmiya kadai ba qira'o'i bakwai din duk ta iya kana cewa koma khalaf za ta koma tana cewa kana cewa dawo susi za ta koma koma abul harith za ta koma amma kuma wannan matan ta faye sakacin da yake banna a gurin ta kamar bera duk abin da aka kawo sai ta banzantar da shi ka kawo shinkafa ta banzatar ka kawo kayan miya ta banzatar nama ta banzatar abin da ya kamata ya muku wata daya cikin kwana 6 sai ka ji ta zo ta ce maka ya kai irin wannan matan aure ne ka kyale ta da irin ta sakarai to shi yasa in aka tashi za a yi auren nan a kula da dabi'a kamar yadda ake kula da addini addini ka kula da ita ka tabbatar da tana da gartaccen aqida akwai wata tabbatacciya da take gaya mu wani wai tana aqidan hakika ne irin aqidan nan na yan hakika cewa kawai komai ma Allah ne shine da wani malami ke mata nasiha tace kai malam ka fa daina wahayar da kanka ba cikin sauki fa zan daina wannan aqida ba fa in kana so kawai in daina wannan aqida kawai aure ni a to ya aure ta sahifo eh ata ci koya musu wannan mummunan aqidan kafirci to ka tabbatar da aqidan ta nagartacci aqidan musamman in ta fika wayo akwai matan da ka fita wayo wannan babu lafiya ka ko daga wani gida ka je ka samu ta almaru ala dina khalilihi a irin wannan babin ne shari'a ta halasta auren ahlul kitab ana sare in kana zaune cikin society musulmi to ko ta haifi yaya ba za su yi kristanci ba ba za su yi yahudanci ba amma a ce ta fi kawayo ta ce to zaka aure ni mu zauna kuma a garin mu kusa da kafirai to wannan baya halasta ila an fahimta da kyau to Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ruwaito shi a wani hadisin manzon Allah ce alayka bi zati din in ka tashi zaka yi aure ka nemi wacce take da addini to sannan matsala ta gaba akwai kuma husnul ma'ashara kyakkyawan zamantakewa kyakkyawan zamantakewa nan wajibi ne jama'a musulmi akan wannan babin mazaje da yawa auren su zai zama musu mabudin shiga wuta akan wannan babin mataye da yawa auren da aka taro malamai da masoya kika yi kila mabudin shiga wutun jahannama ne azaban Allah saboda irin yadda ake take haƙoƙa ake watsi da haƙoƙa bayan Allah subhanahu wataala ce wa ashruhun bil ma'ruf ku maza ku kyakkyawan zamantakewa aure da matayen ku a wata aya ce wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja mata suna da haƙi a wuyan mazaje kamar yadda maza suke da haƙi a wuyan mataye amma haƙin maza ya fi girma ida jama'a musulmi an fahimce ni da kyau to dan haka yana da kyau mu maida hankali akan wannan kyakkyawan zamantakewa akwai nasosa da yawa amma za mu tsallake saboda mintocin ba su wuce guda biyar ba to a gurguje ga kaɗan daga cikin haƙoƙa na zamantakewan aure wanda malamai suke kawowa kaga haƙƙi ne ga kowane namiji dangane da matansa dole ne kowane namiji dangane da matansa ya zama yana ciyar da ita gwargwadon iya irin abin da yake samu na dukiya Allah ya san abin da kake samu idan kana samun 100,000 ne to ciyar da ita na 100,000 Allah ya wajabta maka in ka ciyar da ita na 50,000 wallahi sai Allah ya tume ka gobe kiyama gwargwadon abin da kake samu ba a ce wai an kore baka da plan din yadda zaka yi ka sai fili ka gina gida ba duk da wannan ake hada dina cikin plan din ai amma wani bakin maketacin sai ya samu albashin shi sai ya boye wani yana nan kullun albashin shi a cikin wandan shi na ciki yake bai ma iya ba matan ta kirga ballan tana ce aje mu saboda yana sarin kullun yana tauye mata haƙi to wajibi ne ka ciyar da ita sannan wajibi ne ka karantar da ita addini ba mustahabi bane wajibi ne ko dai ka zauna ka karantar da ita ko kuma ka kaita makaranta amma mu muna fifita ka kaita makaranta ne saboda irin wannan karatu tsakankanin mata da miji ba dorewa yake ba a mafi yawan lokaci shugulgulan yau da kullun suna shagaltarwa to ka kaita makaranta a karantar da ita addini kuma in ta koyo addini ka ba ta sukunin da za ta yi aiki da abin da ta koyo sannan wajibi ne ka tsare ka rufa mata asiri na aibobanta na halitta kana iya kebewa da ita sai kaga tana da wani aibi na halitta wajibi ne ka rufa mata wannan asiri sannan wajibi ne akan ka rika mata wa'azi da nasiha saboda manzon Allah ce istausu bin nisa'i khaira ai tama mata wasiyan alkhairi wajibi ne duk yadda kaga ta karkace ta kauce to ka rika dora ta akan daidai karkace ai na kyale ta ne ki abin da kika ga zaki iya in ta shiga wuta to za ta jaka ku shiga wuta tare Allah ka tsare sannan wajibi ne namiji ya rika kishin matarsa ba mustahabi bane duk wanda ba kishin matarsa ba shiga aljanna da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abuse wanda ba shi da kishi wani yana nan yana ganin ai matarsa tana da abin kallo da aka bari ya sanya ta a gaban mota ko kuma bari ya bari sai abokan shi sun zo sai ya ce ki fito haka nan daga ita sai dangila ko ma ba ta da hijabi wai saboda su gane cewa fa yana da gara a daki eh kana da gara amma kuma ba za ka shiga aljanna ba haka manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam dole ne kai hakuri da ita kuma ka rika daukan cutarwanta saboda manzon Allah ce an halice ta daga karkataccen awaza babu yadda za a yi ta miƙe maka dole kai ka hakuri da ita da irin wannan abubuwa sannan dole ne ka samun mata duk wani abin da ka san zai iya ba ta natsuwa da kwanciyar hankali matukar bai saba ma shari'a ba ba muna nufin ka samu musu tashoshin batsa da rashin kunya ka sanya mata tashan tauraruwa ce ta kallo tashan arewa tashan menene ku ne da kuka fi sanin waɗannan tashoshin sai ta kallon fi mafaman Hausa wannan fitsara da lalata da batsa ne haramun ne amma duk abin da zai bata natsuwa da walwala zaman ka a gida zai bata natsuwa da walwala dole ka rika zama a gida akwai wanda bai zama a gida shi sam to dole ka rika zama a gida malam ka ɗebe mata kewa kai mata magana mai daɗi ka dan rika bata abin masarufi ka dan rika siyo mata nama ka dan rika siyo mata fruits ka dan rika siyo mata irin waɗannan abubuwa duk wannan zai ɗebe mata kewa wajibi ne akan ka ba mustahabi bane jama'a sannan dole ka kiyaye mata dukiyanta da duk abin da take mallaka kar ka zama bakin maketaci din kaga baka da shi ka ce to gadan ki ma ke wallahi duk sai ya lalace na san inda zan miki haramun sannan dole kai adalci tsakankanin su idan sun wuce ɗaya gaban ƙarshe da zan tsaya saboda yanayi na lokaci shine haƙƙin kowanne namiji a wuyan matansa dole ne ki rika namijin ki da'a duk umarnin da yayi miki in dai ba saban Allah bane duk umarnin da yake in dai ba saban Allah bane kuma bai fi karfin ginin gangan jikin ki ba ko wajibi ki wani namijin yana aice ke je ki dauko min wancan buhun masara a wannan yafi karfin kirin jikin mace ba dole bane ta bi wannan wani yana iya cewa zo mu rika shan taba tare ko mu rika shan wuyuwi ko kuma ki rika murka mun wuyuwi haramun ne ce wannan wani yana iya ce mata zai zake mata ta duburanta haramun ne wannan to sannan cikin haƙƙin namiji a wuyan matarsa duk inda zaki fita sai kin nemi izininsa babu laifi ki ce yau an mana haifa haife da yawa da gaisuwar mutuwa da fatan alkhairi na auratayya zan fita zan je wurare da dama amma dai zuwa karfe 6 na dawo in ya aminta shikenan amma in baki wannan ba kika ce zan je gidan su wance da wance to in kika wuce kin ketar haddi haramun ne cikin haƙoƙan namiji a wuyan ki shine kada ki gangancin dora mishi ko roƙon shi ko tambayan shi abin da kin san yafi karfin sa ki shafa ni idin ki toka ki ce wallahi sai ya sai miki mota ai ga kawun ki can mijinta ya sai mata mota nan kokari ya ce miki kila gadan mahaifinta ne da aka bata ta kokuta ta sai mota sai ta zo ta ce miki ai miji na sai mun dinta hada ki fada da naki miji mata sai kun yi la'akari da wannan ɗan uwan ku suna yawan hada ku fada da mazajen ku sai ta zo ta yi miki ƙarya ba gaskiya ta gaya miki ba ke kuma sai ki je can ki ta sabani da miji ita kuma tana can tana morewanta da nata miji sannan cin haƙoƙan kowane namiji akan matarsa shine kada ki yadda duk wanda kika san mijinki bai san ya rika ganin shi a gidanki to kar ki yadda ki rika shigar da shi koda wanki ne uwan kudi uban kudi koda kaninki ne uwan kudi uban kuda to ki taka tsantsan kar ki shigar da shi in kin fahimci mijinki bai san wani shigo gidan to in yazo ki aika mishi da tabarma kai ba ma namiji ba mace ma wannan matsalolin na daga cikin abin da ke hada mazaje da yawa sabani da mata amma matan ba sa ganewa kuma su mazan ba sa iya fadi shine sai mace ta gayyato ƴan uwanta na jini sai su zo ɗakin ta su ta waza su ta dariya ga mijin can ya dawo yana tarara gefen yanda zai zauna kila daki ma kila dakin naku guda ɗaya ne bai da dakin shi na kanshi ya kai ya komo ya kai ya komo wannan abu na kona mada namiji rai da haka idan ya rasa hanyar da zai biya rama kina ji kina gani sai ta gallaza miki ai ta zaman sulhu a kasa gano bakin zaran ba zai iya gaya miki cewa ɗan uwanki na zuwa ko ƙawayenki na zuwa su hana shi sukuni da ke ba ba zai iya gaya miki haka ba amma kuma ke kuma ba zai daina cutar da ke ba da haka sai ku yi taka tsantsan ƴan uwana mata cikin hakokan namiji a wuyan mata kada ki kuskure ki azumin nafila sai kin nemi izinin sa babu laifi in yace duk in kina son ki azumin litinin da alhamis ko tasu'a da ashura da muke fuskanta ko kuma azumin sittu shawwal ko azumin watan zulhijja ki abinki ba sai kin gaya mun ba shikenan kina da lasisi amma matukar dai mijinki yana nan a gari to ba za ki azumin nafila ba sai kin nemi izinin shi sannan dole ki rika mishi tawalu'u kar ki rika mishi girman kai wajibi ne akan ki ha to ko ma biki tawalu'u ba ai dole akai dai gaban da zaki tawalu'u sai an ganki a ƙasa jama'a musulmi ko ba ka bai ko kin ta girman kai kina tuttura hanci akwai lokacin da wallahi a ƙasa zamu ganki shi ke sama da ke a ko ina alkhairin Allah je ga maza su ma mata alkhairin Allah je gare shi sannan kuma cikin haƙoƙan namiji a wuyan mata kada ki ɗauki dukiyan shi ki rika kyauta da shi sai da yardarsa in ya baki lasisi cewa in kin gama bukaci cikin mazumunta ki dan dibi tiya biyu tiya uku ki basu shikenan sai ki rika yi amma in bai lamunce miki wannan bakar ki wannan gangancin sannan cikin haƙoƙan kowa da namiji akan matarsa dole ne mace ta rika ma mijinta hidima to idan mun fahimci wannan da kyau jama'a sai mu je gaban gaba shine gidan aure ya tattaru akan waɗansu abubuwa wanda idan kana son ka takaita su kana iya takaita su cikin abubuwa guda biyar ko shida gabaki ɗaya zaman gidan aure bari in kawo su a gurguje saboda yanayi na lokaci kun ga zaman aure abu na farko kamar yadda Qur'ani ya kawo wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wannan ayin ta tattaro waɗansu al'amura na zamantakewan gidan aure gabaki ɗaya to gidan aure ya tattaru ne akan soyayya gidan aure mu gane cewa ba gidan yari bane ba gidan kurkuku bane waɗansu mazaje sun zalunci matayensu sun maida gidan aure ya koma gidan kurkuku ga mata sai kaga idan mace ta shiga gidan aure shikenan azaban duniya ya kare mata sai mun ji tsoron Allah mu ɗan uwa maza dole ne mu bude kofar baje soyayya a gidan aure abinda ke gadar da soyayya a gidan aure ta sashin maza ko mata alkalimatu tayyiba maganganu masu daɗi di iya yadda zaki kirdaji kalma ki kirdaji mai daɗi karki yadda ke mare daɗi wannan zai gadar da ɗorewar soyayya gadar da soyayya kuma ya tabbatar da ɗorewar soyayya abu na biyu shine at-tala'ub wa taqabi irin wasanni da ake yi tsakankanin mata da miji dan rahan nan da ake yi to malam ya ce wai da wanda suke ba su kai sun komo haka yake amma dai mu san cewa dai akwai wasanni na cikashewa sosai a gidan aure irin sinadaran da Allah ya gina miki a cikin jikinki waɗannan sinadarai ne wanda za a rika wasa da su su rika haifar da ɗa mai ido kila an fahimci abin da nake nufi yawwa to sannan cikin abin da ke gadar da soyayya a gidan aure shafa kwalliya babu wanda bai son kyau sai dai shedan amma kowa yana son kyau irin yadda za ki rika chaba kwalliya shi ma namiji ya rika chaba kwalliya in ta ganka ta zo ta tsare ka ta ce kai wallahi wai kai wane kila kun fahimce ni da kyau haka nan kai ma in kaga ta chaba kwalliya akwai kwalliyan daki akwai kwalliyan da za ki fitowa tsakar gida to irin wannan kwalliyan yana dawwamar da soyayya ya samar da soyayya ya dawwamar da soyayya cikin ababen da suke dawwamar da soyayya shine boye aiboba na halitta na ɗabi'a ba na halitta ba na ɗabi'a akwai wanda yake yana da sakaci akwai wanda yake tana da mantuwa akwai wanda yake yana da kaza to ba da hanzari akan irin waɗannan abubuwan yana gadar da soyayya kuma yana dawo da soyayya sannan kishi irin kishin da namiji zai nuna akan mata yana gadar da soyayya irin kishin da mata za ta nuna akan miji amma da sharadi ba za ki kashe shi ba in yana neman aure ba za ki rika mishi bakakan maganganu ki ce mishi munahuki kun san din lambobin yabo ne dole ke da mace sama da daya san annan lambobin yabo a fara ce maka azzalimi a fara ce maka Allah ya isa tsakaninta da ita da kai Allah ya isa daga nan har tashin alkiyama a ce maka munafiki to idan ka samu wannan me cin amana ai ba a hanya ka tsince ni ba ai wa to duk lambobin yabo ne duk in ta kwanta da hankali za a zo ayi auci to sannan kuma dole ne namiji ko kuma dole ne a samar da wato yadda za a rika samun farin ciki idan an kalli juna wannan abu na farko kenan a gidan aure soyayya cikin ababen da zai gadar da soyayya bakin kokari gurin gusar da damuwa da bakin cikin ma'aurata idan kika fahimci mijinki na cikin damuwa gwanin tanki shine a ce yanzu ya koma yana dariya haka nan kai ma tsakankaninka da matanka ba wai in kin ga ya sha murki ce auto ya sha murki ne to shikenan aje a haka kin zama sakariya kenan galhanga ai haka ne sinadaran da Allah ya baki din nan a gangan jikin su da su zaki amfani sai kin ga ya koma yana dariya sannan cikin ababen da ke gadar da soyayya shine wato dan irin kyaututtukan da ke shiga tsakankanin ma'aurata yau kawai mata ta dawo miji ya dawo sai ki dan dauko wani abu na naira 20 ne ko na naira 30 misali kira wani chocolate ne mai dadi ki ce dan bude bakinka ina da wani kyauta da zan baka yana bude baki sai ki sa a bakinki sai ki sani shi an dai gane sauran sakon aiki yawwa to cikin ababen da ke gadar da soyayya ku ta addu'a na soyayya to wannan babin soyayya kenan sai babin rahama kuma me ke gadar da rahama da tausayi a gidan aure cikin ababen da ke gadar da tausayi da rahama shine kyautatawa zaka ji duk wanda kake kyautata mishi yana tausayinka in baka da lafiya zai rika jin radadin wannan rashin lafiya to kyautatawa na gadar da haka haka nan kuma kai bakin kokari gurin tsamar da matanka daga wuta ita ma ta tsamar da kai daga wuta yana daga cikin abin da zai taimaka a samar da rahama a gidan aure haka nan kuma boye aiboba na halitta na daga cikin abin da zai gadar da wato ainihin rahama a gidan aure lokaci ya cika ina ganin kuma zan tsaya nan ba tare da ko kuma in ce ba domin abubuwan sun kare ba abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta Allah ka tabbatar da gadagan mu akan gaskiya Allah ka azurta mu da nagartattun mataye matayen mu Allah ka azurta su da nagartattun mazaje ka sa mu rayuwa cikin nishadi da walwala da kwanciyar hankali ka sanya auren mu ya zama mabudin aljanna gare mu Allah kada ka sanya auren mu ya zama mabudin shiga wuta gare mu wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
mun koshi da wannan abu da za a ci zai yiwu da za a yi kawo gobe ma ana yi Allah ya sa ka amala da rabe insha Allah ba za a fara da wasu ba za a ji takaitaccen tarihi daga gurin Sheikh Malam Sufyan wanda zai gabatar mana da insha Allah
Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله هنا قال بوديا تعالى مدوك جنسركي بإبام داما دئيكو da karin godiya da kuma shi malam Sheikh Abubakar Jumare wanda ya zo mana wannan wuri a matsayin shi na babban limamin masallacin Juma'a na Madarkaci kuma yana daga cikin na farko wato malaman mu da suka dawo daga kasar Saudi Arabia suka azamanto wato khiriji jami'at islamiyya da yawa mutane za su rinka jin bayanai da wa'azozi a cikin ainihin wato Queen FM kusan shekaru 20 duk juma'a da yamma da sauran ruwan lokuta za ku ji fatawoyi da bayanai da ake yi ta kai ma wani lokaci da ya zamanto dukkan wata fatawa da za ta fita a gidan rediyo na Zaria to daga bakin shi take zuwa muna fata Allah ya ƙara albarka ga wannan karatu da wannan ilimi tare da shi da waɗanda suka mai rakiya ga sunan su mallan duka ina ganin su a wurin da sauran da duka suka halarci wannan wuri muna ƙara godiya tare da cewa godiya zai biyo baya munasaban wannan zama da muhadara shine yara da za a yi musu aure daga ciki akwai yaran Honorable Haruna Sala Kargi akwai Fatima da Hafsa Fatima da mijinta Umar Hafsa da mijinta Sadiq Yusuf Soba da kuma ainihin wato Khadija Al-Qasim sannan kuma da ta hudu ma da ta shigo ita ce Ruqayya Aziyu muna fata Allah ya albarka a cikin wannan aure Alhamdulillah wannan muhadara ta kai abin da a ce a iya rubuta ta ma da ruwan zinariya kuma Allah ya taimake mu wannan zama maza na cikin masallaci mata kuma na cikin makaranta duk inda malam ya tabo bangarorin maza da mata to abin yayi daidai an dora shi akan gaba cikin ta'aliki da aka ce dan lika ma malam malam yayi bayani a tashin farko akan cewa dazu muna shekara ta bara shekara ta 1443 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a yanzu kuma da rana ta fadi cikin iko Allah sai ya tafi kuma wata ya bayyana an ga wata sai muka shigo cikin sabuwar shekara na shekara ta 1444 kenan mu yanzu muna nan cikin ikon Allah Allah ya ce duk wanda suka zauna a masallaci suna karanta alkur'ani ko suna wani darasi to ubangiji ya lullube su da rahama ya lullube su da albarkoki mala'iku suna musu addu'a kenan mu cikin shekarar bara ta kulle da mu cikin albarka da alkhairi Allah mun gode maka wannan zabi ne daga Allah in Allah bai zabe ka ba wani yana can yana asharalle wani yana can yana sata yana aikin barna mu sai Allah ya tattaro mu da dabaran shi ba wai dan wayen mu bane yace ku taho ku zo ku taru anan a kuma irin wannan lokaci shekaran bara ta kulle da mu cikin alkhairi wannan babban daraja ne babban nasara ne wallahi mu je mi na filfili ya ta'abi a gida mu gode ma Allah mun bude sabuwar shekara kuma cikin alkhairi karanta alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai masu wannan aure da suke yi su Hafsa da su Fatima da iyayensu irin su Honorable Haruna Sala Kargi da su Malam Al-Qasim hani allakum muna taya ku murna an kulla shekara cikin alheri da abin da yake na wa'azin aurenku kuma an bude sabuwar shekara da wa'azi duk wani wanda zai yi wa'azi a sabuwar shekaran bana munasaba ta aure to kuna da kamasho na lada mu ma muna da shi talaga bata malam ka cinye gurin dukkan abin da za a samu na lada ka bude shi Allah ka hada mu a cikin lada Allah ka albarkace mu kenan wannan watanni 12 dama haka suke Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin lallai irgan watannin shekara dama watanni 12 an gane ko haka suke a wurin Allah a cikin littafin Allah madaukakin sarki tun ranan da aka halicci saman 7 da kasan 7 amma min ha 4 huruf a ciki akwai watanni da suke masu alfarma guda 4 su ne talatatun mutawaliyatun dhulqa'da dhulhijja wal muharram thumma rajab mudhallil ba Rajab Rabi'a ba watannin nan guda hudu masu alfarma ba a fada a cikin su ba a yaki ba a tashin hankali su ne akwai Zulqa'da watan bawan sallah an gane ko akwai Zulhijja sannan kuma akwai Al-Muharram sai kuma Rajab da Hausa ana ce mai watan azumin tsofaffi akwai azumin tsofaffi sai watan sallar tsofaffi sai Ramadan sai watan sallah sai watan bawa sai watan haji sai kuma watan ainihin wato cika ciki ko ba haka ake lissafin ba a da to sai zaman to Allah ya sanya waɗannan watanni masu alfarma ga su nan wannan yana daga cikin watan da muka bude mu kokari mu bude da alkhairi mu kokari mu tabbatar da cewa ayyukan aiki mu alheri muke yi ka karanta alqur'ani a bara kai salloli a cikin jami'i sallah 17 ake yi raka'o'i 17 ake yi a dukkan yini in kai sati kana yi ka samu raka'a 119 in kai wato wata kana sallah farilla kawai kana da raka'o'i kamar 105 ko 105 da wani abu ka samu kai na shekara ka karanta alqur'ani na karanta mafi karanci shine kullun dukkan wata a ce mutum ya sauke alqur'ani malamai suka ce duk wanda ya kwana 40 da ya sauka bai sauke alqur'ani ba to manzon Allah zai kai shi kara a wurin Allah wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzon Allah zai ce mutane na ya ubangiji sun kaurace ma wannan alqur'ani ni da kai muji a cikin kwana 40 ko wata muna sauke alqur'ani akwai sadaka akwai zakka mallan yayi dogon bayani to yanzu mun bude akwai ainihin wato azumin ashura da ake yi akwai azumin tasu'a da ake yi azumin da zaka yi na ashura yana kankare zunubin bara shekarun da ta wuce Allah ka kankare mana wasu kuma sukan shigo shekara sai a ce za a yi cika ciki a sai agwagi a sai kaji a sai kaza a sai kaza wasu kuma su karbi shara wasu kuma ai abinda ake ce mai bude takarda dukkan wanda ya wuce shekara 40 ya sa abin da ake ce mai bude takarda za a taru ranar ashuran nan malamai a gidan sarki ko a kofar fada ko a masallaci ayan an yi addu'o'i sai a samu wani malami ya dauki alqur'ani ya kallo ko ma ina ne ko tsakiya ko gefe gurin da ya budo aya ta farko a shafin da ke bangaren dama in ta ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to sai a ce bana gaba ɗaya kowa zai yi arziki shine bude takarda in ta budo cewa ko za a yi ta mutuwa shike nan za a yi ta mutuwa idan ayan da tazo tana magana akan ciwo to haka kuma tunda an canfa haka shekaran za a yi ta ciwo to shi ake ce mai bude takarda to wannan abubuwa gaskiyar magana yanzu sun zo sun wuce da yawan ma matata ma ba su san da su ba alhamdulillah karantarwar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu je da nisa mu nasaba ce ta aure mallan ya kawo bayani akan abin da ya shafi aure wanda wannan aure shine ya tara mu a wannan wuri gobe kuma za a daura wannan aure na ainihin wato Hafsa Haruna Kargi da ita Fatima za a yi ne a garin Kargi da karfe 2 sannan ainihin wato Khadija Al-Qasim ita ma da karfe 2 da rabi ita kuma a nan Zaria ita ma Rukayya duka a nan muna fatan Allah ya sanya a kullu alkhairi aure abu ne mai kyau man raghiba an sunnati falaysa minni manzo Allah ya ce duk wanda ya ji baya son sunnata ta aure to wannan baya tare da ni baya daga cikin mu a takaice mallam ya jawo hankali akan cewa kowa suna yin aure akwai na kafirai akwai na musulmi akwai na dabbobi akwai na tsirrai wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkaruna akan komai da kuke gani Allah madaukakin sarki ya ce mun halatta musu mata da namiji shi yasa har a Masara ga professor shi nan akan ainihin wato agriculture Masara ma tana aure dan da zaka wa samu masaran nan ta fitar da geza wannan abin da ke saman bai kama da shinkafa da garin nan bai karkata a jikin wannan gezan ya shiga ciki ba a matsayin jins to Masara haka zaka zaman to totuwa ba za ta yi kwaya ba saboda ba a samu haduwar mace da namiji to a komai kenan Allah ya ba da mace da namiji to mu musulmi zamantakewar mu ya sha bamban da na kafirai Allah ya ce mu ne domin mu tsare mutuncin Allah ya ce mu aure ne domin a samu a taimaka ma juna mata suna da rauni shi ma namijin yana neman taimakonta ka samu ita kuma ta dafa Allah ya ce inna sa'yakum la shatta ayyukanku daban-daban ne in ya nemo to ita kuma ta girka mallan ya mana bayani akan gidan sayyidina aliyu da fatimatu zahara yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jawo hankali ga iyaye in yaran nan sun yi aure ku yi kokari ku ziyarci gidan su ku je ku ji me suke yi ku ba su shawarwari ku hada su mace da namiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan fatimatu ya taba zuwa yaje ya zauna a bakin gado kar a ce wannan baban bashi da kunya a bakin gado na Fatima ga Aliyu ga Fatima ya musu wa'azi ya musu nasiha yace ku kyautata ku rinka tashi kuna sallolin dare domin akwai albarka a ciki iyaye ku rinka ziyartar gidajen ƴaƴayenku mata ba rashin kunya bane wani yar shi tayi aure ta haihu har ta samu jika wallahi bai taba sanin ina ne kofar dakin ta ba wai alkunya ne a addinin musulunci ya bada dama mu kokari mu kyautata wannan mukiyar mallan ya jawo hankalin mu akan cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma an gane ko Allah ya sanya aure ne wato da ya halitta mu a cikin rayuwar mu annabi adam shine na farko aka ballaka shin hakarkarin shi na hagu sai aka ainihin yi matarsa aka ce kuma su zauna lafiya amma a ce an yi aure ana cikin uquba ke sa musulunci yace insafun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ai ruko da kyautatawa ko kuma in rabuwa ta samu a rabu cikin ainihin wato mutunci ba musulunci ba irin auren da ake bane na kafirci a ce an daura aure a coci an yi auren zobe in zai dinga yanke mata kunni zai dinga mata kutuko za ta dinga buga mai tabarya to babu rabuwa a ciki musulunci shi ba haka yake ba in wani zai kashe wani za a nemi mafita musulunci ya bada dama kuma ana kyautatawa daga ciki aka ce akwai zamantakewa na rahama mutum in ya samu yayi auren nan to ya je ya nemi abin da zai ciyar da matar kisa aka ce man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu abin da zai yi aure da ci da matar to ya je ya yi aure wanda bai samu ba aka ce shi kuma ya haƙuri ya je ya ta yin azumi Allah ya hore mai abin da zai samu ya wannan aure kada kai auren kurma an yi aure kurma an kawo kayan gara an kawo su shinkafa da manja da komai ana ta ci kullum kurma ya fito dandali sai a ce ya kurma sai ya ce aure da daji a ƙarshe da aka cinye gara kuma ba yadda zai ya kawo sai ga kuma kullum ana tambaya ya fara shan wahala aka ce kurma ya aure ya ce ta ai aure ba da abu akwai wahala ba haka bane abin yana da kyau in mutum ya nema Allah zai bashi Allah ka hore ma kowa abin da zai haka da dabi'a da addini haka mallam yanzu ya mana mallam Abubakar Jumare dabi'a da addini wani malami yace idan za ta je ta haddace izu 10 to ta haka ta izu 5 sauran 5 din ta je ta iya tuwo ta iya miya ta iya shinkafa ta iya kyautata ma miji da bayani da sauransu amma muna so ta haddace mana alqur'ani dukkanin sa ana nuna mun lokaci yayi abu na karshe shine duk mutumin da yayi aure idan 80% ne in jimala zai kai shi aljanna to ya samu koti sai ya je ya karmaka da sauran kotin sallan farilla zumunci kai da iyaye kyautata ma al'umma kula da miskinai bayar da sadaka abubuwa na gari Allah zai cika mai sauran mata ta sani cewa aljannan ta yana karkashin kafan mijinta ne idan mijinta ya take ba za ta shiga ba in kika yi aure darajar iyayenki daban darajar mijinki daban kada ki ce ana abu a gidanmu ka ce ba za ka bar na ba wallahi sai na je ki tambaye shi anan kuma shi yake da karfin iko shi yake da karfin iko mallan yayi abubuwa da yawa dan abin da na iya samu na lika kenan sauran kuma mun ji su mallan yace aure mata ta gari dacewa ne ka samu mota mai kyau ko abun hawa ba wanda kullun za a rinka turawa ba aka ce shi ma Allah ya albarkace ka ka samu gida ina jin wani mawaki ya waki gidan haya ban ji wani wanda ya waki gidan haya kaman wannan mawakin ba ko yadda ka san tsohuwar rediyo haka ya dinga lissafin wannan abu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya saka da alkhairi nan za mu saurara saboda ganin lokaci gashi ma Allah madaukakin sarki ya mana jinkiri hadari bai zubar da ruwa ba Allah ya albarkaci wannan aure da za a daura gobe Allah ya sanya mana albarka mu ma wadanda ba su samu ba Allah ka ba su iko su samu waɗanda suka yi suna neman kari Allah ka hore musu yadda za su yi tsakara masuna wasu lata wa ruba'a ba irgaggen shi'a ba da mu'tazila suka ce masuna kai biyu wasu lata ka kara uku wa ruba'a sai ka kara hudu tara ba haka bane fassara wannan muguwan fassara Allah ya sa mu gama lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah
sannan akwai kuma hasan karki da kuma fatima karki wanda za a ainihin wato daura a nan matsala a kogon local government a nan karki kuma da jihar suna ta'ala ya samu dace sannan kuma da allah kar a damu idan ya kasance ciwon ba a samu a can jikin auren da baki ɗaya ba kun san mutum kwana ɗaya ta ke ganin wasu a can wasu a wancan in an samu wasu a nan ba za a gan su a can da Allah ka samu da ramu a kanta sun ce Allah ya dauke a kan ma'aruwa to kai da yi ba shi shugaba sai ya asa barka in yayin shi na ta ramu akwai yau ba kafin nan akwai tambaya da muka ce a yau ku yi cikin yin tare da yau akwai tambaya da muka ce yin cikin yadda za a fara ta koda kwara yi ne sai a kawo sai a yi tambaya da yin tambaya na yin mashi ba mu kwara baya to shi ke na siya a wani shi na ta ɗaga mai mashi ta zai
bismillah
to a yara kanana suna kan fitara fa abawahu yahudani ya awi nasrani ya awi majusani matakan dai suna yara suna nan akan fitara in dai ba sun kai haji na balaga bane suna nan duk alakan da ke tsakankani iyaye da yaya a iyaye da yayan su yana nan iyaye da yaya
kuma na tambaya shi na fahimce shi
na'am
sun yi aure lokacin suna kristoci fiskan musulunta
aiwa
wancan yayan ki na an haife su ba cikin daura aure musulunci ba kin za su gaje su
to a so sai kuwa aiwa ga al-islam ya jibu ma qabla duk kuskuren da aka yi kafin musulunci da wanda aka yi a maguzanci kama ga ya fi kazanta fiye da kiristanci ai maguzanci kaga su ne wanda ba su da addini su kaga ko auren su ba a yi lam yakunu alladhina kafaru min ahli kitab wal mushrikina mushrikai kenan irin maguzawa kenan kama irin mutanen su indiya din nan kaga duk maguzawa ne galibin su ba kiristoci bane to duk auren da aka yi kowane irin ka'ida suka sanya ma kansu in dai sunan shi aure to in suka musulunta yana na amsayin sunan shi aure ta fahimta Allahu a'lam assalamu
alaikum wa zan yi da tambaya ne idan ya kasance a ranar biki shi ya halatta gidan amarya su ɗauko mai tinsa a yi kiɗa su rawa
a can shi
ko kuwa su makon ya halatta su yi ko da ko ɗaya ne a gida shi ne ne halatta sun kawo ba wa wata ne guda ne
to alhamdulillah wato kaga shi al'amarin jinji wannan kaga babu wani ta ba ku tsara ne da wucin kunya irin abubuwa saucin shedan ne mizmar ne min mazalirin shaytan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani yaro yana waka manzo Allah ce wancan saucin shedan ne a cikin sai musulmi haka manzo Allah ya kawo shi da irin waɗannan waƙe-waƙen wanda ake hada su da kaɗe-kaɗe kar kai wani ta baba ko kushe bane da haka idan ka gayyato su gida ka gayyato shedan gurgudan iyaye da aka charge gurgudan iyaye da ka kora albarka da alkhairi a zaman yarka da mijinta da haka wannan kafan haramun akwai wasu abubuwa da shari'a ce da su yi dan wadansu akan ce irin dukkufa din nan dan wadansu dan kida ne haka yan na ƙarya haka
amma
so yau irin wannan haka shi ma da sharadi irin kidan ƙarya din nan wanda akan yi shi ma da sharadi ya zama babu batsa kun fahimta babu batsa idan aka dauko ne kidan ƙarya na mata zalla tana fadin ta ga kaza na kaza ta ga kaza na kaza ta ga kaza na kaza ba tsadar shin kunya wannan haramun ne sannan ya kasance babu ƙarya a ciki ba za a yi ta kawo hakai hikayoyi na ƙarya ana waƙiya ka ana hakaito ƙarya in ya zama ka ya zama haramun ba zai shiga lokacin sallah ba ba zai tauye haƙoƙan abokan zamantakewa ba wani gida kila suna da mara lafiya an dawo da shi daga asibiti ana ta kiɗa ana cika shewa ko kuma can gidan ga su da majinyaci ire-iren waɗannan abu akwai sharaɗin da yake shi ma ɗin sai ya kuɓuta kila an fahimce da kyau in ko misali ya zama duk ya kuɓuta daga waɗannan abubuwan to shikenan za a yi shi ne ma da sharaɗin kar a daɗe ana yi wannan babu laifi ba cika shewa ne shari'a ta hana ba waɗansu haƙoƙa ne take kula da su a gefe to da haka wannan abin haramun ne duk wanda zai ɗauko diji an tambayi al'allama Sheikh Al-Albani akan shin mace ta iya yin rawa ga mijinta kun fahimci wannan tambayar ko alakantar da shi da wannan tambayar shin mace ta iya yin rawa ga mijinta Sheikh Al-Albani ya ce idan rawa ne kawai wanda ƙirƙirarren rawa kawai zo ki min rawa a matsayin ki ta matata sai ta zo ta ce to bari in gani teyitan ta dai ce ta yi rawa ka ce ya yi ka tafa mata ba laifi ya ce amma rawan da yake an design ɗin shi dama an san kiɗa kaza ga irin rawan da ake yi ya ce tagan kafirai ne haramun ne kun gane batun da kyau tagan kafirai ne rawan da aka tsara shi dama in ana kiɗa kaza ga irin rawan da ake yi ko kuma daga cin kaza ga irin rawan da ake yi ko irin wannan rawan ko tsakankanin mata da miji haramun ne amma din dai kawai mata ce zo in maka rawa kawai ta shiga can ta kutsa can tewaye ke abinta ba wai tsara shi aka yi ba to irin wannan rawan babu laifi ila an fahimta na'am
tambaya da kuma san ta ce alaka da wannan ne ita ce daga gida Allah ya
na aiki sun na kai
tambaya kuma shi da ya kamata kawai abaya su shiga a ranar shi sannan kuma can gida ku shi gida sun ce da ya kamata su bar an gobe su a bara ko a tuta ta musulun su tare da haka shi da ya kamata a yi tun daga sallah da ake yi
to alhamdulillah malami na ta kokari fito da waɗansu abubuwa ne na banna da ya san yana faruwa a cikin mu amma shi ma a cikin bayanin sa sai ya ce ya ya kamata su yi tsari na musulunci to kaga wannan yana daga cikin nauyin da ke wuyan iyaye duk wanda zai aurar da ɗa ko wanda zai aurar da ɗa ya wajibi san hukuncin Allah a cikin wannan auren ka nake da kila iyaye kun gane wannan nauyi da ke kan mu ba kawai maganar yanzu ɗan gidan wace wance wani ta samu miji kawai za a aure bane wajibi ne a san to menene Allah ya shar'anta dangane da aure kaga me ya haƙin mata me ya haƙin miji me ya haƙin iyaye ya mata suke shiga ya mata suke fita wani irin wasa ake yi duk ire-iren waɗannan abubuwan ya halatta a yi gara duk ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata ka sani saboda ka zo wurin kaga mata duk inda mata aka kai ko ana biki ko ana sallah dole ne mace ta tsare alfarman gangan jikinta wannan shine darajar ya mace amma mace ta fito da kusurwoyin jikinta ta yafa gari ta fito tana ta tsara a gari wannan shedan ne take shedan ke raka ta tana ta fita da shedan ne kuma babu wani lasisi wajen ana bikin sallah ko biki na aure wai mata sai su ta fito wa ta gari fito wa irin jahiliya wannan muna ƙara gurɓata al'ummar mu ne kuma wannan matsalar ta dawo mana shekaru 6 zuwa yau da garin nan alhamdulillah mun manta da wannan matsala amma sai aka sake haɗin gwiwa da shedan matayen mu suka zafi zuwa suka rusuna gaban shedan suka nuna mu shedan ka gafarce mu laifukan da muka yi maka a baya muka yi ta sa hijabi yanzu mun tuba mun miƙa maka wuya da haka yanzu Allah dai ba mu bashi sai za mu raka wannan shine abin da suke nunawa da sallah na ga mu wasu ƴan uwa cewa ku lura tawaga tawagan mata zai wahala gaske ko ba masu hijabi sai da muka kirga tawaga shida gabaki ɗaya tawaga shida nan masu gelle gelle ma irin rashin kunya dan kankanin gelle na lalata a cikin ɗaya daga ciki ne muka ga mutum biyu a wata tawaga suna da baban mutum shida nake muku tadi ba tawaga tawagan mata wannan sun kai su biyar shida sun muci duk gelle suke shi to a tawaga ɗaya ne muka ga wasu mata biyu suna da hijabi shi ma dai hijabi ne je kanalika amma dai a dauka da sun sa hijabi wannan to dan tsiwa ne ake ma Allah Allah ka hana mu mun yi duk abin da zai faru ya faru to sannan kuma in kidnapping ya zo a ce Buhari ya jawo in aka zo aka zubar da jini a ce wani ya jawo bayan ga abubuwan da muke mu iyaye muna ganin ƴaƴan mu na shiga irin na jahiliya ba ma tsawatarwa amma in bala'i da fitinar ta zo kuma sai mu dauka mu ba wani bayan mu muka yi abin da Allah ya fasata muka fasata Allah subhanahu wataala har Allah ya dauki mummunan mataki akan mu to kaga yana da kyau jama'a mu shiga ta yace wa'annan irin abubuwan da ake wallahi na fasata Allah kaga Allah ya bamu labarin adawa
bari da ke
kaga Allah ya bamu labarin adawa da irin laifin da suka yi ma Allah inda Allah ya fasata da su irin yanda ya halakar da su an bamu labarin samudawa inda Allah ya halakar da su an bamu labarin mutanen annabi Lut inda Allah ya halakar da su an bamu labarin fir'auna inda Allah ya halakar da shi qaruna inda Allah ya halakar da shi duk da Allah ya gama wata amsa ya bamu yace fa kullal aqadna bi dhanbi duk cikan sunan mun kama sa da laifi irin laifukan da muke fa minhum man arsalna kaza 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 a ƙarshe sai cewa ma kana Allah ya gode maka Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yadhlimun su suka zalunci kawun su da haka irin waɗannan miyagun kurakura wanda ake ana haɗin gwiwa da ke dan a yaƙi Allah to yana fusata Allah kuma Allah zai ɗauki mataki a kai Allah ka shirya ta da mu
assalamu
alaikum assalam
na'am
na'am
ya muna ga yanda za ka faya
mhm wato la shakka kamar yadda ka kawo wa'annan abubuwan galibi da al'ada ne a ce za a kulle kofa bayan ka biya sadakin masa ce kuma sai an biya kuɗin siyan nakiya ko kuɗin siyan baki ko kuɗin siyan wani da al'adu ne kuma shari'a ba ta goyon bayan su akan samu wasu iyaye su ce su za su kai ƴaƴan da kansu mun san cewa mafi yawan wannan kyakkyawan zato ne cewa domin a haɗu a hana wasu al'adu ke sa iyaye suna yin wannan ba za mu ce laifi ba ne amma abin da muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yi mata ya sa suka kai na Fatima dakinta mata ya sa suka kai na Fatima dakinta har ma suna ɗan waƙe-waƙe shi yasa muke cewa shari'a ba tana faɗa wai da ɗan cika shewa da ake yi da murna da farin ciki ba ne suna faɗan atainakum atai menene laula zahabul ahmad lama hallat bi wajikum irin waɗannan ƴan waƙe-waƙen wanda yake ba wani fitsara a cike babu baƙa babu rashin kunya aka ɗauki na Fatima aka kai ta daki so da haka asali shine a sanya mata su ɗauki mace su kai ta daki in suka kai ta su yi mata nasiha, su yi mata faɗakarwa, su jawo hankalinta, babu laifi a wannan lokacin kuma su ɗan yi wasanni, su ɗan yi rawa, su ɗan yi waɗansu abubuwa na nishaɗi, duk babu laifi. Amma uba ya ɗauki ɗaya ya kai ƴarsa, ba zan iya cewa haramun ba ne, saboda na san an yi ne domin a kauda waɗansu dangogin ɓanna da al'ada, to ba zan iya cewa haramun ba ne. Amma ni in ni ne, to zan fifita mataye na gartattu mutane kirki su ɗauki ƴarsa kai dakin ta. Saboda haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk da kasancewa kuma a wartayyar magabata za ka samu mutum ya ɗaura mutum mata, ya ɗaura mutum aure da ƴarsa, ya shiga gida fito mishi da ɗan ya ce ga matan ka san aje, Allah ya ba mu alkhairi. Duk an yi wannan a zamanin magabata. To duk wanda aka yi, in dai an yi da niyya a kauda waɗansu nau'o'in ɓanna, to babu laifi. Amma kuma kar a takura mata a ce ba za su yi biki ba, biki yana da tausayi, amma ya taƙaita iya haddi na shari'a. Wannan kawai shi ne, wallahi a'lam.